Mai sauraro barkanmu da warhaka barkanmu da saduwa da ku a cikin wannan shiri mai suna jarida da jama'a Shiri ne da hukumar gidan Radio Express mai gabatar da shirye-shiryen ta akan mita 90.3 zango FM take daukar nauyin kawowa. Kamar yadda aka saba yau ma dai zamu tattauna da Shehin malaminmu bayan mun amsa wasu daga cikin tambayoyin da masu sauraro suka turo mana. Malam a madadin masu sauraro mu ne maka barka da zuwa cikin wannan shiri.
Jama'a assalamu alaikum.
Sako na farko ya fito daga Hayake Diyaka sai wai me yasa yan jarida idan abu ya faru sukan dan rage ba sa bayyana komai da komai ba kasafai suke bayyana gaskiyar abin da ya faru ba
to me ake nufi da gaskiyar abin da ya faru akwai bambanci tsakanin bayyana gaskiyar abin da ya faru da kuma rage wani bayani saboda gudun karcewa bayanin zai iya tara wata tarzomar misali idan ya zamanto cewa dan jarida zai je ya bada rahoto akan wani abu da ya faru kuma ya lura cewa akwai in a cikin rahoton nasa zai iya bada wani sirri na yadda wata tarzoma ta faru to bai kamata ya sanar da wata jama'a wannan abun ba saboda zai bude wata hanya ne na wanda mutane za su iya kwaikwayar wannan abun da yayi su ma su je su aikata irin wannan abubuwan saboda haka ya danganta ga me ake nufi da wai
ragewa
ko ragewa
shi kuma na abba mai tasa wai me yasa yan jarida wani lokaci idan suna hira da wasu wa'anda suke yin hira da su suke gaggaya musu magana kuma suke yin hakuri
akasarin irin wannan ta faru kana yana faruwa ne ga wanda ya biya dan yayi magana zaka ga cewa mutun ya dauki wani lokaci dan ya fitar da ra'ayinsa to ka wanda kuma duk ya biya shine zai tabbata magana za ta tabbata
kai dai dole kai hakuri ko da
dole ka hakura tunda ke kudin sa kake so amma zaka lura cewa idan ana yawa kamar misali commissioner hira ko ana hira da headmaster na wata makaranta ba kasafai zaka ji suna fadan abin da yake na cin mutunci ko na cin fuska ba takamaimai ma inda ake cin mutuncin yan jarida ko ake cin fuskar su idan suna hira da mutane wannan shirye-shiryen abin nan na siyasa ne wanda mutane zuwa suke yi
sibiya
don su fitar da ra'ayinsu zaka ji wani yana cewa ma da Allah kyalini ne faɗa abin da ya kawo ni to wannan laifi ne na su masu magana kamata yi idan dai suna son su yi magana a saurare su a ga cewa abin da suke faɗa yana da muhimmanci to kamata yi su ladabtar da kansu a wajen yadda za su fitar da maganar su da kuma yadda za su wato mu'amalar su da shi dan jaridar da yake mutan ba saboda shi ai dan jaridar akasari yana kokarin ya nuna wato akwai bukatar awaiwayi nan awaiwayi can
kowane
bangare a bashi dama idan mutun ya zo yana taba batun sa akan wani dan siyasa yana ta faɗan maganganu dan jarida zaka ji yana cewa anya ko wannan ba kaza bane yayi haka ne saboda ya ba aikin jaridar sa cewa yana neman ɗaya bangaren aje mai ɓaye bangaren to zaka ji da yawa daga cikin masu irin wannan maganganun suna cewa to Allah ne ka kyale ni ba wannan ne kano ba to wannan ba ladabi bane na magana irin wannan ta faru abinda ya kamata su masu yan jarida su shine su daina karbar kudin wannan mutumin sai ya je ya koyi ladabi na magana ga jama'a saboda in kai maganar nan fa mutane miliyoyi ne suke sauraron ka kuma a adana take ba wai ta tafi kenan ba an adana ta saboda haka watan wata rana kana neman wani matsayi za a ce ai kai ba kamalin mutum bane kai baka da kirki in ka ce a ƙarya ake maka sai a je a ɗauko wannan maganar da kai shekara wajen goma da kai kamanta ma kai a gaya wa jama'a cewa fa ga yadda kake saboda haka yana da kyau su kansu su yi wa kansu ladabi
shi kuma Sha'ibu Yahaya Imam Mascom Department BUK wani sufofi ya kamata a ce ɗalibi mai neman zama ɗan jarida ya kamata a ce watakila ya siffanci da su yayin kasancewarsa ɗalibi
lokacin kake ɗalibi dai shine ka maida hankali akan karatunka kuma ka je kai ta nazari kai ta bincike ka shiga library ka shiga internet duk wani bangare da aka yi ake da shi na aikin jarida ya tamanto cewa ka dan taba shi ka riga ka san yadda yake kuma ka zo ka yi tambaya a dade maka bayani akan yadda abubuwan suke ka karanta jaridu manya-manyan jaridu na duniya wanda ke gasu nan yanzu ana samun su a internet ka ga ya ake rubutu wani irin abubuwa ake faɗa duk ka tabbatar cewa dai kai ra'ayinka bai fito a kowane rubutu da za a yi ba baka da wata agenda baka da wata kuduri da kake da shi da kake son ka tilasta masu karatunka ko masu sauraronka
a sako na gaba babu suna amma ya fito daga 08416138906. Wai salam, nayi digiri a Islamic Studies kuma ina son in yi diploma taku ta mass comm. Me ya kamata in yi?
A sai ka nema kai sai sai ka zo ka nema inda ake abun nan postgraduate studies ne suke inter department department din ka tambayi shi coordinator na program din sai ka sai ka zo ka yi abuda take akwai na zuwa yi
shi kuma sako na gaba cewa yake salam mutun zai iya zama dan jarida independent baya aiki da kowa kuma ya nadi labarai kuma a siya a gurin sa
ai kware da gaske akwai abun da ake cewa independent reporters reporters wanda suke ba sa aiki a gidan wata gidan wani jarida ko gidan wani radio ko dai wani wuri da ake ba aiki suke da takamaime da wani ba so za su iya zama independent akwai su tun hakan ma sun fi yawa
sannan akwai shi kuma Awala Aliyu shin wai yana daya daga cikin sharadan aikin jarida a dinga yi maka tambayoyi har sai an kure ka ko kuma a dinga yi maka tambaya kamar kana gaban alkali
ai ba kure bane ba so ake a kure mutum ba so ake aje sahihancin bayani akan abun da duk ake magana akai kuma da tunanin cewa kai dinnan da ake tambaya ka san abun kana matsayin da zaka yi bayanin kafin ma ai maka wannan tambayoyin idan ka san baka sani ba ko kuma baka matsayin da zaka bada bayanin ko kuma ba hurumin ka bane ka bada bayanin sai ka ce ni ba hurumi na bane in wannan bayanin ko kuma ni gaskiya magana wannan tambayoyi da zaka yi min ni fa ban sani ba to amma idan dai har ka yarda cewa ai maka tambayoyin ba so ake akure ka ba so ake amma sai kamar yadda kake wanki ka matse tufafin ka tabbatar turon ruwan ya fita to haka shi ma wannan ake son amma sai dan a fitar da duk wani bayani wanda zai gamsar da masu sauraro ko kuma masu karanta abin da ka rubuta
shi kuma Ibrahim Dakta idan yana son ya zama dan jarida yace mallam wace makaranta zan je
a ga mu biyu ke Bayero University ita ce ta kowace ina ki kasan an ce kowa na sai sai Jami'ar Bayero Department of Mass Communication ita ce ta kowace ba wai a Najeriya ba mu za mu ce ma a fadin duniya saboda ruwan da yake kai shine ruwa saboda haka nema kawai zaka yi ka cike ka tabbata kana da credits din da ake bukata ka tabbatar ka ci jam ta yadda ake bukatar ta ka zo muna nan mune maka marhaba lalelale muna jiran ka zo
to shi kuma Abba Abdullahi Kamis da kuma Rabilu unguwar Dabai da kuma Aminu mai birni Gayawa Ungogu wayannan malan duka fatan alheri suke gare ka
to ni ma ina muku fatan alheri nagode kwarai
na'am waɗannan sune iya sakonnin da zamu iya dauka mai sauraro kada ka shafa kana sauraron shirin jarida da jama'a ne da kan zo maka daga gidan Radio Express akan mita 90.3 zangon FM kana iya turo da tambaya shawara ko gudunmuwa akan duk abin da ya shige maka duhu musamman akan abin da ya shafa aikin jarida akan lambar waya kamar haka 08006528528 zan maimaita 08006528528 sakon katta kwana ba kira ba a dakace mu
Sanai muci wani kallo
ki hakuri
sanai muci wani kallo mu matar jami'a anai muci wani kallo ki hakuri
anai muci wani kallo anai muci wani kallo anai muci wani kallo matar jami'a anai muci wani kallo ki hakuri
sun ka dauya wallahi
ki hakuri
ka ta shigo makarantar ne burin zuciyar ta ya wuce maza
ki hakuri
a me makwantan ya kawaye dai dan ta take tana bin dan banza
ki hakuri
ka fara sa sitirar banza fati ko zuwan sa ta makarcin banza
ki hakuri
idan za ta gidan su tarfe da kike ta mai da uwa banza
ki hakuri
maza mu ce ta bujire ba amma ta san ba ta dare ba alahira ta caza ba domin ta mance da amanar da ta
tace kanta dan ba ta yi tunani ba mai yowa anai mishi wani kallo
marawanku malam wato maudu'in mu na yau shine yancin neman bayanai kamar yanda kundin tsarin mulkin Najeriya ya tanada ga kowane dan kasa wannan bayani insha Allah yau zamu ji wai shin kowane dan kasa yana da yancin neman bayanai ko sai dai yan jaridu ne suke da yancin neman shi irin wannan bayani wato wannan abin da ake ce ma Freedom of Information Act malam wai shin wannan shi ainihin kundi wato na ainihin neman bayani kafin mu ji ga abin da ya kunsa me ake nufi da shi yancin neman bayani
yancin neman bayani yana kunshi a cikin wata doka da gwamnatin Najeriya ta fito da ita a shekara ta 2011 wannan doka ta riga ta bawa mutane ƴan ƙasa damar su nemi duk wani bayani akan duk wani sashe na gwamnati da kuma abin da wannan gwamnatin take yi idan dai bayanin bai shafi harkar tsaro ba a inda ba za a baka bayani ba shine abin da ya shafi harkar tsaro misali ba za a gaya maka nawa ake ba yan sanda kudin da suke kashewa wajen yin road block ba abu ne wanda ya shafi tsaro amma idan wani jami'i na gwamnati ko wani sashe na gwamnati suka gina makaranta ko suka ce sun ba da ruwa ko suka ce sun sayo motoci saboda jama'a ko dai suka ce sun sayo wa yara wani abu ko sun tura yara karatu duk wani abin da gwamnati ta ce ta riga ta yi wanda yake da kudin jama'a aka yi to kana da yancin ka ce ai maka bayanin yaya aka samu wannan kudin ya aka kashe wannan kudin wani hanya aka bada wannan kwangilolin yaya aka zazzabi mutanen da suka samu da shauransu kana da yancin wannan wannan Freedom of Information Act din ya baka damar ka tuhumi yadda jami'an gwamnati suke kashe kudin gwamnati idan dai jami'an gwamnatin ba jami'an tsaro bane kuma jami'an tsaro su suna da wannan kariya ta musamman saboda harkar tsaro abu ne wanda yake zai shafi zai iya halaka jama'a saboda haka shine ba a yarda ka zo ka ce wai tilas sai an gaya maka takameme ya abubuwa suke ba to kaji wannan shine Freedom of Information Act wanda ya fito a shekara ta 2011
to malam misali da kai maganar shi wannan yancin neman bayanan an san kundi ne wanda yake ya kunshi ainihin abubuwa da yawa wa da waye suke da yancin neman shi wannan bayanan
to ka dauka mutun yana tallan data datan nan a wulbaro yake tura shi yana gangara shi kwararo sai ya lura cewa wata hanya da yake bi yana tallan datan sa ko rake ko lemo ko dai wani abu tana yawan huda masa tayar sa ta wulbaro din sa kuma hanyar ta talalace yana da yancin da zai tambaya ya ji wai shin alhakin waye ayi wannan titin a nan gurin yaushe aka gyaran wannan titin nawa aka kashe a gyaran wannan titin wa aka ba wa kwangilar gyaran wannan titin
mai data
mai tallar rake ko waye yana da yancin da zai tambaya kuma ya rubuta wasiƙa ya kai ya ce yana son ayi masa wannan bayanin kuma dole jami'an gwamnati da suke abin alhakin su ne masu kula da wannan su ba shi wannan bayanin idan suka hana shi to zai kai su kara amma haƙƙin kowa da kowa ne ya tambaya ba a ce wai sai ɗan boko ba a ce sai ɗan kasuwa ba a ce sai manoma ba a'a duk wanda yake ɗan adam ne ɗan Najeriya ne yana shakar iska a Najeriya yana da yancin da zai ce tilas sai an masa bayani dalla yaya gwamnati take kashe kuɗinta wannan shine abin da ita wannan doka ta riga ta tanada ga jama'a
to na malam misali tunda abu ne da ya shafi ainihin bayanai akwai wani nau'i na su bayanan da zaka iya nema ko kowane irin bayani ma zaka iya nema
banda su bayanan banda harkar tsaro harkar tsaro shine aka dan ware shi aka ce banda wannan kuma kowa ya yarda cewa harkar tsaro ba abu ne na wasa ba amma duk wani abin da ya shafi abin da ake bawa gwamnatoci ko kuma jami'an gwamnatoci kuɗi gwamnatin tarayya tana ɗauko kuɗi tana rarraba musu to haƙƙinka ne ka san nawa muka samu nawa aka kashe a yin wani abu da yin wani abu nawa ne idan aka tambaye ka aka ce da kai wai kai wannan bayanin mai zaka da shi sai ka ce wallahi ba abin da zan yi da shi haka kawai so nake sani saboda haƙƙina ne in sani ba wai kana neman bayanin bane dan ka tada tarzoma ba kuma kana neman bayanin bane dan ka tada wata fitina ba kuma kana neman bayanin bane dan kai amfani da shi wajen wani bincike ko wani abu a'a kawai kana son ka gamsar da kanka cewa gwamnatinka gwamnati ce mai adalci tana kashe kuɗinka ta yadda ya kamata cewa mutanen da aka dora su alhakin kula da aljihun gwamnati mutane ne adalai mutane ne kamilai mutane ne wanda suka san aikinsu kuma suke aikinsu da tsoro suke yin aikin su bisa billah kawai abin da kai kake son ka gamsar da kanka kenan saboda haka zaka iya tashi ka je ka ce kana son a maka bayanin shin wai waccan makaranta da aka gina a ƙauyen mu waye ya gina ta nawa aka kashe a wurin gina ta nawa aka ware kuma shi kansa dan kwangilar da ya gina ta yaya aka aka sabe shi an bi hanya ta gaskiya ta adalci
kuma a bashi kwangilar
kafin a bashi kwangilar kuma shi din idan ya riga yayi kayan da yayi amfani da su shin an yadda da su duk wayannan abubuwan hanya ce na tabbatar da cewa ka san abin da ya faru
duk malam mu dan tsaya ga abin da ya shafi dan gari kamar irin mai data mai saida rake misali da ka ainihin ce yan jaridu yawanci an san idan suka je neman irin wayannan bayanai akwai dalili kai kuma dan gari watakila ka je wata ma'aikata ka ce kawai bayanin kake nema saboda doka ta ainihin baka dama watakila to malam me amfanin zuwa ka nemi abin da ba wani abu zaka yi da shi ba iyaka kawai ka sani ba wani abu zaka ba amfana
sani ai muhimmai yana da muhimmanci idan ka riga ka san abu hankalinka zai fi kwanciya ai yana daya daga cikin abin da yake tabbatar da ingancin rayuwar dan adam jahilci a bashi da dadi kuma anan aka ce ka kawo da jahilci ba wani nufin ka je kai karatun boko ba ko kai wani ba ka san abin da yake faruwa ai jahilci rashin sani kenan ka san me yake faruwa haka kawai ka san dai ga abin da kasar ka take ciki ka san kuma ga abin da waɗanda ka zaba suke ciki ka san ga abin da jami'an gwamnati suke ciki wannan ma ka dai ya isa ya sa maka wani alluri a rayuwarka ka ji dadin rayuwarka kuma hakinka ne ka ce a baka
to
in ka ga dama ka ce kai baka so shikenan ni ba ruwa na shikenan amma ba za ka zo kana babatu kana cewa sun cinye mana kuɗi ba ba za ka zo kana babatu kana cewa ai mutane kawai su kansu suka sani ba sai yayansu suke turawa ko abokansu kawai suke ba kwangila ba a'a an baka dama ka je ka bincike dalilin da yasa ai maka bayanin dalilin da yasa aka tura yara kaza dalilin da yasa aka ba dan kwangila kaza dalilin da yasa ake wani aiki a wani guri kaza da kuma kuɗin da aka kashe an baka wannan damar idan baka yi amfani da wannan damar ba to kakka zo kuma daga baya kana babatu kana cewa ai ana muku abin nan sama da fadi kwanta shiru rubda ciki da shauransu ba za ka da ikon wannan magana yanzu dai an baka damar ka je ka binciko
malam madauka mai data ya je neman irin wannan bayanan kuma ya samu sai ya samu wani abu watakila sabanin tunaninsa watakila ko almandahana ko wani abu watakila irin wannan me ya kamata ya yi tunda shi ba
zai dauka ne ga attorney general ya jawo hankalin attorney general cewa ofishi kaza da suke da alhakin yin kaza na je na nemi bayani sun bani bayani ni kuma ban gamsu da bayanin nan ba saboda haka a bincike su to sakamakon wannan attorney general zai sa aje a bincike
malam waye attorney general
shine wato kamar mai alƙalin alƙalai
na ƙasa
gaba daya ko na jiha saboda haka zai iya zuwa yace gashi ni ba wannan bayanin da aka yi bai gamsar da ni ba saboda naga an ce sun ce sun karbi miliyan kaza amma kuma da suka zo tarawa abin da suke sai naga bai kai miliyan kaza din da suka karba ba wadakila sun karbi miliyan 50 saboda su gina wani aji kuma sai naga cewa ai gaba ɗayan takardun da suka bayar ko kuma bayarin da suka yi bai kai miliyan 20 kawai suka kashe ina miliyan 30 take saboda haka ina son a tilasta su zo su yi wa jama'a bayanin ina wannan ragowar gibin na miliyan 30 take shi wannan mai latan zai iya ina da yancin da zai yi wannan doka ta ba shi wannan damar yayi
to malam misali ka san akwai wani abu da kuke cewa protocol wato kamar wasu kaidoji sai ka bi nan watakila wani lokacin kan kaga wani ma sai ka yi nan ka yi sha wahala akwai wani lokaci watakila da zaka je neman bayanan ayi nan da hankalinka ayi nan da hankalinka idan mai sai da data ko yalo ko rake watakila ko gyada ya tsinci kansa a irin wannan yanayi malam tunda hali ne na watakila yan boko menene mafita gari
kotu zashi ai kotu zashi kowaye idan aka hana ka wannan bayanin sai ka kai kara kotu a tilastawa wannan
jami'a malam mai data zai iya zuwa kotu
idan abun ya dame shi ba idan har yana ganin cewa real tabbas yana son ya san wannan bayanin to shine yanzu kuma ya rage nasa ai gwamnati ba ta da kuɗi da ba ta ce je kai kara kai ta kara ba ko kadan saboda haka kai da kake neman wannan bayanin sai aka hana ka wannan bayanin sai ka ce to zaka kai kara to kai zaka je ka nemo kudin da zaka je duk kai karar taka kuma a cikin karar taka zaka ce kana son gwamnati ta tabbatar da sahihancin abun kuma a tilastawa wannan wuri idan dai har suna da laifi su biya ka kudin da ka kashe na
kotun ma
su biya ka wannan kudin saboda su suka bata maka lokaci ai to saboda haka kai zai idan ka tambayi bayanin kamata yayi a baka idan aka hana ka to shine zaka fara daukan matakan kai kara kamar yadda dokar tace tace misali akwai inda tace duk mutumin da yake an tabbatar da cewa yana da haƙƙin ya samu wannan bayanin to zai iya kai kara ya tilastawa duk wani sashe na gwamnati na jama'a ta bashi bayanin da yake nema. To kaga idan wannan ya kai ce zai kai kara to magana ce ta kudi ko ina zai samu kudin ruwan sa. To amma cewar an hana shi wannan bayanin ya nuna cewa wannan sashe na gwamnati da gangan ya hana shi. To kaga yana da laifi. Laifi biyu. Laifi na farko kin ba da bayani. Laifi biyu sa wannan mutumin ya sha wahala na kai kai kara. Saboda mutumin zai iya cewa sai an biya shi kudin da ya kashe ne na kai kara.
To na'am malam misali ku ne malaman makaranta misali yanzu kamar irin sakamakon jarabawa na yara da shoron su zamu iya daukan sa a matsayin shi ma wani bayani da mutun yana da yanci ya nema
kai da gaske shi yasa ma ai waye suke saka aka sanin sakamakon nasu a internet dan ka je ka gani kware da gaske
to malam mu dauka yanzu dalibi yayi jarabawa akan fuskanci irin wannan matsalolin watakila an dan samu kuskure gurin shigar masa da jarabawa tunda dai diddai abun ya shafi ainihin bayanai zai iya amfani da wannan yancin a matsayin sa na dalibi gurin neman haƙƙin sa
ai ko babu wannan yancin ma dalibi yana da yancin da zai ce shi yana da kalubale yana da ja akan sakamakon jarabawar sa
a Najeriya malam
eh yana da shi in ya so in ya illa iyaka na san akwai a wani lokaci da aka tanadi cewa to idan kana son sai an sake duba jarabawar ka saboda kana ganin kamar kamata ya ce kai kaci nan kuma ka riga ka fadi to akwai abin da zaka biya ladan yin wannan saboda ai lokacin haƙinka ya wuce lokacin haƙinka shine a duba maka jaraba a wani lokaci to lokacin ya riga ya wuce sai ka zo ka ce sai ka dawo da mutane baya to kai zaka biya wannan kudin wannan dawowar baya
to malam mu je ga ainihin shi tanade-tanaden shi wannan kundin kai bayani watakila guda daya cewa watakila mutun yana da yancin kai kara kotu idan an hana shi bayanai banda wannan akwai wani tanadi watakila da shi wannan kundin yayi wa talakan
ai fa tanadin mai sauki ne kai tsaye yake ko ba haka ba kai tsaye yake cewa idan ka nemi bayani dole a baka wannan bayanin a cikin kwana 7 idan ba a baka wannan bayanin a cikin kwana 7 ba to shine zaka fara daukan matakan kai kara na cewa ka nemi bayani akan yadda wata hukuma da gwamnati ce take bata kudi ita kuma wannan hukuma ta ki ta baka wannan bayanin to sai ka dauki wannan kara ka kai ba wani abin da yace in ka kai kara dan nan za a saurare ka za a yi ta ja za a yi ta abun nan amma dai dama ce dai an baka kasancewa za a iya yin irin wannan abun to wannan shine abin da yake akwai to Daily Trust jarida Daily Trust ta taba gwada wannan tace barata ta gwada ita wannan
yancin
a shekara ta 2012 wajen watan Satumba ma ta riga ta rubutawa wasiƙu ga NNPC wato ma'aikatar mai ko man fetur ta kasa tana mai neman bayanai samkin ba ta amsa tai
gaba daya
take ba ta amsa sai ma tace ai wai ai su ba dole ne su bada bayani su wannan abun bai shafe su ba
dokar
su kansu ba to aka dai ta takaddama
a kotu
a ai rubuta wasiƙu aka ta dai a jaridu su ma sun gwada wannan ne su Daily Trust din sun ce ba za su gwada wannan dokar su ga yaya take to shine suka rubuta suna neman bayanai wayansu sun ba su na manta inda suka ce sun ba su amma na san NNPC hana su kai ta hada su kuma daga baya ta ce ai ita kanta NNPC din an ware ta daga wannan dokar ba dole bane su kuma Daily Trust suka ce to muna son mu nuna mana wani sashe ne na wannan doka da ya ware ku daga wannan baya da wannan bayanin to haka dai akai ta takaddama akai ta zakataka su ma Daily Trust din ba sun yi bane dan wai sun damu da bayanin
su dai jarraba
sun yi su jarraba abun kuma sun nuna cewa duk da cewa gwamnati ta riga ta fito da wannan yancin jami'an gwamnati ba sa son su bada
bayanan
abinda su suke son kawai su nuna kenan
to malam
saboda haka kake tsammanin cewa dan an baka wannan yancin zaka samu amsa
na'am to malam ina ga dai ba nan ne karshen ita wannan abun ba tunda dai zance muke akan abin da ya shafi dan gari har da misalin abin da ya shafi mai data da shauran su kusan malam ma iya cewa yanzu duk wani mai sauraron mu in dai yana jin wannan shirin yana da yanci daga jin wannan shirin idan yana neman wani bayani watakila a local government din su ya gangara ko obishin waye ya ce ya zo neman
kwarai
ya zo neman bayanai
kwarai da gaske yana da wannan ya je ga ita freedom of information act din tana nan a internet
to
in ya sako da ita zai karanta sashe na yadda take sannan kawai sai ya tashi dauki alƙalami da takarda ya rubuta zuwa wajen chairman na local government din sa yace ina son a yi mun bayanin yadda aka kashe kuɗi akan wannan hanyar da aka yi da guri kaza zuwa guri ka kai tsaye haƙƙin sa ne wannan tambaya ko wani gangan chairman zai bashi amsa ko ba zai bashi amsa ko wannan wani abu ne daban amma dai haƙƙin sa ne ya rubuta ya ce yana neman bayanin a bisa yadda wannan dokar ta riga ta tsara.
To malam duba da yanayin lokaci dole anan za mu ginsa shirin. Muna godiya amma dai ba shine karshen shirin ba, insha Allah za mu ci gaba da yanda ya kamata a ce wato su ƴan jaridu wayanda kusan za a iya cewa don su aka yi wannan ainihin doka wani matakai ya kamata a ce sun bi gurin ita wannan wato kamar neman bayanai. Malam muna godiya.
Alhamdulillah.
A madadin jagoran shirin Amatu Jani Lawal sai wanda ta shirya shirin Nafisa Murtala Ahmadina da gabatar Murtala Ilyasa Agi ke cewa ku kasance da mu a mako mai zuwa don ci gaban shirin. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh.